sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Alheri Grace Abdu. Sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis daga watan Mayu na shekarar 2021, wato daidai da 24 ga watan Ramadana na shekarar 1442 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Alheri da kanin labarai.
To Hafiz, wani babban jami'i mai ba gwamnatin kasar India shawarwari kan ayyukan kimiyya yayi gargadi jiya Laraba cewa kasar za ta fuskanci wata sabuwar guguwar yaduwar annobar corona karo na uku, yayin da kasar ke fama da cutar da jami'ai suka ce ta laƙume rayukan kusan mutane 4,000 a wunin. Manyan kasashe masu karfin masana'antu sun bayyana goyon bayan Taiwan a matsayin mai sa ido a zauren hukumar lafiya ta duniya WHO. Yan gwagwarmaya da mazauna babban birnin Sudan ta Kudu suna zargin jami'an gwamnati da sace abincin da shugaban kasa Salva Kiir ya bada gudunmuwa domin tallafawa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa.
Kanin labaran kenan. Bayan sakin ɗaliban kwalejin Horace a sha'anin gandun daji ta afaka kwanaki 56 da garkuwa da su, bayanai na nuni da cewa ba a biya kuɗin fansa ba, ko menene ya kai ga sakin su?
Shi tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo wasan Doshima ya ba da rashi da ƙoƙarin na ganin cewa an iya haɗa kwamitin da zai iya dubawa ya ga yadda za a fito da wannan yara.
Bayan haka kuma za ku ji cewa ta takaddama ta kunno kai tsakanin sanatocin jam'iyyar APC masu rinjaye da kuma jam'iyyar PDP marasa rinjaye a zauren majalisar dattawan Najeriya kan batun taɓarɓarewar tsaro a ƙasar.
Lokacin PDP ne suna mulki Boko Haram ta kusa. Ko da muka zo gwamnatin APC ta gaji waɗannan lalurorin. To gyara wuya gare shi.
Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ke gabatarwa da karatun Alkur'ani daga bakin yara manyan gobe albarkacin watan Ramadan. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Wani babban jami'i mai ba gwamnatin kasar India shawarwari kan ayyukan kimiyya yayi gargadi jiya Laraba cewa kasar za ta fuskanci wata sabuwar guguwar yaduwar annobar corona karo na uku, yayin da kasar ke fama da cutar da jami'ai suka ce ta laƙume rayukan kusan mutane 4,000 a wunin. Ke DJ Ragvan yayi wannan gargadin ne a daidai lokacin da hukumar lafiya ta duniya ta bayyana cewa kasar India take da kusan rabin adadin da aka bayar makon jiya na waɗanda suka kamu da cutar a duniya, da kuma kimanin kashi ɗaya cikin hudun waɗanda suka mutu. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar India ta sanar da mutane 482,315 sabbin kamun annobar jiya Laraba, da suka hada da mutane 3,780 da suka mutu sanadiyar kamuwa da COVID-19. Kasar ta kudancin Asia tana da sama da mutane miliyan 20 da suka kamu da cutar corona, adadi na biyu mafi girma a duniya bayan Amurka, yayin da mutane 226,880 suka mutu bisa ga kididdigar jami'ar John Hopkins. Manyan kasashe masu karfin masana'antu a duniya sun bayyana goyon bayan Taiwan a matsayin mai sa ido a zauren hukumar lafiya ta duniya WHO, majalisar zattarwa ta hukumar lafiya ta duniya, kafin gudanar da taron shekara-shekara na majalisar da za a gudanar ranar 24 ga watan Mayu. Wannan ne karan farko da kungiyar ta G7 baki daya ta goyi bayan sa Taiwan a majalisar WHO. Ana ganin wannan yunkurin a matsayin tsautawa ga China. Gwamnatin Beijing ta yi ta toshe kafar shiga ga Taiwan tarukan hukumar lafiya ta duniya, bayan da kasar mai cin gashin kai ta zaɓi Tsai Ing-wen mai caccakar China a matsayin shugaban kasar Taiwan a shekara ta 2019, ta sake zaɓensa karo na biyu a shekara ta 2020. Wakilan Taiwan sun rika halartar taron majalisar hukumar lafiya ta duniya a matsayin 'yan kallo daga shekara ta 2029 zuwa 2016. Lokacin akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin Beijing da Taiwan. Yan gwagwarmaya da mazauna babban birnin jihar Jonglei na Sudan ta Kudu suna zargin jami'an gwamnati da sace abincin da shugaban kasa Salva Kiir ya bada gudunmuwa domin tallafawa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa. shugaban kasar ya bada gudunmuwar trailer 12 ta abinci ga waɗanda mummunan ambaliyar ruwa da aka yi bara ya shafa lokacin da ya ziyarci birnin Borno 1 ga watan Afrilu. Mataimakin magajin garin Gundumar Mobile Tot wanda alhakin raba abincin ga waɗanda lamarin ya shafa ya rataya a wuyansa ya musanta cewa ya sayar da abincin da aka bada gudunmuwa a kasuwannin sayar da abinci. Yace ofishinsa ya hananta kayan abincin ba tare da bata lokaci ba ga shugabannin al'umma domin su rarraba. A rahoton da aka wallafa cikin shekara ta 2020, kungiyar sa ido kan ayyukan kasashe ta ayyana kasar Sudan a matsayin kasa ta biyu da aka fi rashawa a duniya bayan Somalia.
Madalla an jima kadan alheri za ta sake shigowa da ci gaban labarin duniya kashi na biyu. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce daliban kwalejin horar da sha'anin gandun daji da ke Afaka za su ga likitoci don duba lafiyarsu tukunna kafin mika su ga iyalansu. A yammacin jiya Laraba ne dai aka sako daliban kwalejin horar da sha'anin gandun dajin da ke Afaka a jihar Kaduna, inda kwamishinan tsaron jihar Malam Samuel Arwam ya ce sai a yau Alhamis ne za a mika su ga iyalansu bayan duba lafiyarsu. Isa Lawali kare gare ka.
Duk kokarin manema labaru na jin yadda aka kubutar da anan dalibai daga bakin Malam Samuel Arwan dai ya ci tura, domin ya ce sai Alhamis nan ne za a yi taron manema labaru. Sai dai kuma malamin addinin musuluncin nan Dr. Ahmad Abakar Gumi ya tabbatar wa da muryar Amurka cewa kwamitin da suka kafa har da tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ne ya ce to waɗannan dalibai.
Gaskiya ne kam akwai gudunmuwan da ake yi na kokarin ganin cewa an sako su. Shi tsohon shugaban kasa Chief Olusegun Obasanjo shi ma ya ba da nashi da kokarin na ganin cewa an iya haɗa kwamitin da zai iya dubawa ya ga yadda za a fito da wannan yara.
Alƙawarin malamin wasu za su ce to an ba da kuɗi kenan.
Ba mu ba su kuɗi ba kai tsaye, amma dai kuma kasa akwai tun farko an fitar da wasu guda biyar, sannan biyar suka sake fita, yanzu kuma gashi 27 sun fita. Magana kuɗi yanzu ba za ka yi magana a kai ba haka kai tsaye.
Babu wadda aka samu matsala na rauni ko ciwo ko rasuwa kenan, tunda mutum 37 ne su suka tafi kuma duka sun
san. Tun akwai ma su cikin wanda suka kama ne aka samu wani takadari a cikin su yana so farma wata, su kansu su suka kashe shi.
Wasu za su so su ji kwamitin naku akwai malamai ne ko ku haɗa jami'an gwamnati?
Ba jami'an gwamnati, amma dai duka wannan aiki ana yi da yan sanda.
To na sako ma nan zai aiki?
Sako shi ne dai su wanda suke dajin nan, don Allah su bar wannan ta'addar. Don Allah in suna da korafai yanzu mun ji mun gani ko mun gaya hanyar da za a yi musu haka. So don Allah su bar wannan muguwar tabi'a.
Shugaban kungiyar iyayen waɗannan ɗalibai da aka sako Malam Abdullahi Usman Tumfurkai ya ce su ba su biya ko sisin kwabo ba kafin aka sako waɗannan ɗalibai.
To gaskiya mun ji daɗi, mun yi farin ciki kuma mun yi murna kasancewar waɗannan yara yau kwanansa 56 a hannun waɗannan mutane. To a ce sun fito kuma suna cikin ƙoshin lafiya alhamdulillahi.
An ce ku iyayen kun yi karo-karo kun haɗa kuɗi?
Muka haɗa kuɗi muka yi mai da su.
Waɗanda aka sako yaran?
A'a, gaskiya ina tabbatar maka da cewa babu wani iyayen yaro da ya ba da ƙwandala.
To ko yaya masana harkokin tsaro ke ganin irin wannan lamari? Manjo ya hayashin kumarta ya ce akwai abin lura.
Ko ma menene dai abin da haka yake nuna shi ne gwamnati kamar hannunta a rungume yake, ba wani hubasa da take yi na ganin cewa ta ceto irin waɗanda aka garkuwa da su kamar waɗannan da suka ɗau wani tsawon lokaci. To a ƙarshe wasu ne daga waje suka zo suka shiga suka fita har aka samu nasara. Wannan ya nuna cewa da gwamnati tana yin yunkuri ko da ta hannun waɗansu ne domin a samu a magance wannan abu da tuni an magance shi. Kuma ko babu komai in ma sulhun ne. A karɓo yaran nan tukuna, sannan daga baya in za ta naɗa hannunta ko kuma ta ce sai dai a yaki da wannan mutanen tana iya yin haka.
Waɗannan ɗalibai dai su ne mafi daɗewa a hannun 'yan bindiga cikin ɗaliban da aka sace a 'yan kwanakin nan, musamman ma dai a yankin arewa maso yammacin Najeriya, saboda sai da suka kwashe kwanaki 56 ba su dawo ba. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Gaida Isa Lawal Ikara, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga alheri ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Amurka ta cika alkawalinta na taimakawa dakarun kasar Afghanistan, yayin da Amurkan ke ci gaba da janye dakarunta daga kasar. wani jami'in Amurka ya tabbatar wa muryar Amurka jiya Laraba cewa dakaran Amurka suna kaiwa mayakan Taliban harhare ta sama a lardin Helmand dake kudancin kasar. Jami'in da ya nemi asaya sunansa bai yi karin haske akan aikin sojin ba bisa dalilan tsaro. Mayakatar tsaron Amurka ta Pentagon ita ma bata yi karin haske ba, ko da yake kakakin mayakatar ya ce komandojin dakaran Amurka dake Afghanistan suna da karfin gudanar da aikin soja. Daga ƙarshe, Majalisar Dokokin Jihar South Carolina ta kada ƙuri'a sa hanyar bindigewa a jerin hanyoyin aiwatar da hukuncin kisa yayin da ake fuskantar ƙarancin allurar da ake amfani da ita wajen ɗauki ran waɗanda ake yanke hukuncin kisa. Ƙuri'a da majalisar ta kada da ta samu goyon bayan 'yan majalisa 66 aka sin 43 da basu amince ba ta kasance mataki na ƙarshe na amincewa da ƙudurin. Wannan matakin zai ba da damar ci gaba da aiwatar da hukuncin kisa a jihar da take ɗaya daga cikin jihohin da aka fi aiwatar da hukuncin kisa a Amurka.
Gaida Alheri Grace Abdi da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, sanatoci daga bangaren jam'iyyar PDP masu adawa sun yi zargin cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi wa kundin tsarin mulkin kasa karance domin ya gaza ba kasa tsaro kamar yadda ya alkawari a shekarar 2015 wanda shine muhimmin aikin gwamnati. Amma 'yan jam'iyyar APC masu rinjaye sun mayar da martanin cewa ba daidai bane a ce shugaba Buhari bai taka rawa wajen tsare kasa ba. Wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta yi nazarin wannan takaddama da ta kunno kai a wannan rahoton da ta hada mana.
Jam'iyyar 'yan adawa ta PDP a ƙarƙashin jagorancin shugaban marasa rinjaye ɗan yinanya a Baribe sun bayyana damuwarsu akan yadda jam'iyyar APC mai mulki a ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari ta kasa kawo ƙarshen rashin tsaro a ƙasa wanda shine muhimmin dalilin kamfen ɗinsu a shekara 2015. Sanata a Baribe ya ce APC ta bari rashin tsaro ya yaɗu a kowane sashe na ƙasa, don haka a matsayinsu na wakilan jama'a suna kida da a gaggauta kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro baki ɗayanta.
The caucus also expresses very strong reservations.
Anan ɗan yinaya a Baribe ne yake cewa baya ga batun tsaro, wani abu da ya ɗauki hankalinmu shine batun farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa. Muna ganin gwamnati na neman buga kuɗi a matsayin hanyar haɓaka tattalin arzikin, wanda yin haka ba daidai bane, zai ƙara tashin farashin kaya ne da kuma ƙara kare darajar kuɗinmu. Muna kira da kakkausar murya da duba hukanmu da idanun basira, jama'a na wahala. To sai dai jama'ar 'yan jam'iyyar APC mai mulki a ƙarƙashin jagorancin shugaban masu rinjaye Sanata Yahaya Abdullahi Abubakar sun yi watsi da abin da suka bayyana da cewa bayanan rashin gaskiya ne da adalci.
Duk abin da yake faruwa yau ya tuna kanshi a lokacin da su PDP ne suka zo suka yi wannan lokacin suke mulki. Ai rinjaye take faruwa da zamfara wanda ta sa ita ce ta yadu har yanzu sauran wurare ka arewa maso yamma. Ai daga zamfara ta fara kuma tun lokacin PDP ake yi. Lokacin PDP ne suna mulki Boko Haram suka shi. Ko da muka zo gwamnatin APC ta gaji waɗannan lalurorin ne. To gyara wuya gare shi. Ana kokari a zo a gyara. Saboda ka irin wannan lalura irin wannan ta tsaro ya kamata ya zamanto cewa kada a zo a zauna a mai da shi bangare na cewa wai fitina ta jam'iyya guda ce ko kuma ta wani shugaba guda ne. Duk wani wanda ya yi wata jam'iyya da ta zo ta yi mulki a ƙasar nan, duk wani shugaba ba wai shi ya haddasa shi ba, amma akwai abubuwan da ya kamata tallisin da ya kamata a yi waɗanda lokacin gwamnatocin ba a yi ba sai da abin ya riga ya zo ya ɓaci, kuma ya zamanto cewa haɗari ne kawai, ya zamanto cewa wannan abin ya zo ya kamari lokacin wannan gwamnati. Ni dai shekara ta 70 a duniya ba wata gwamnati da aka taɓa yi ƙasar nan wata tabba 'yan Najeriya walwala su yi abin da suka dama kamar wannan.
Akan batun farfaɗo da tattalin arziki, Sanata Yahaya Abdullahi ya ce ƙasa ta tsinci kanta ne a wani hali na ɓullar cutar coronavirus. Shi yasa aka samu durƙushewar tattalin arziki, inda ya kira da cewa yanzu ana sayar da gangan ɗanyen man fetur akan dala 70 maimakon dala 45 wanda aka gina kasafin kuɗin bana a kai. Saboda haka suna kira ga shugaban ƙasa da ya kawo ƙwarya-ƙwaryar kasafin kuɗi domin a yi amfani da rarar da aka samu wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina Dauda, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka sauka baiwa.
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya ga waɗanda suke sauraron wannan shirin karan farko a yau muna nazari ne akan yadda za a shawo kan cin zarafi da tashin hankali a tsakanin iyali da ake yawan fuskanta a kwanakin nan mun kuma karɓi bakuncin Alhaji Bello Sharif shugaban kungiyar matasan Najeriya reshen jihar Niger da Muhammad Sa'idu Itu shugaban kungiyar inganta rayuwar matasa a jihar Niger da kuma barista Hadiza Nur Alfa lauya da ke kungiyar kare haƙƙoƙin mata Rafa a jihar Niger ga jagoran tattaunawar namu Mustafa Nasiru Batsari
to mallan yanzu kaga ku ne ke fafutukar ganin matasa sun yi abin da ya dace ko kuma abu mai kyau a wayannan abubuwa da suka faru a jihar Niger duk matasa ne ita wannan wadda ta kashe kishi yadda shekarunta 24 wannan ma wanda ya kashe matarsa a karamar hukumar rafi shekarun shi 20 wannan ma wanda ya kashe limami shi ma duka dan tsakanin 25 ne zuwa 30 kana gani kun samu karancin wayar da kan matasan nan ne ko ko menene matsala ko me zaka ce game da wannan al'amari
kwarai alal hakika an ka duba abubuwan da ke faruwa yanzu nan iyaye kwarai da traditional institutions namu suna da aiki ne sosai dan matasan mun an samu abin da Bature ke cewa disconnect na wayar da kai na mutane su san abin da ya kamata mutane mun tashi ne mun waye gari kowa na rayuwa yanda ya ga dama sai ga baba ko mama sun tashi yaro ya tashi da sassafe ba ma san yanda yaron yake ba ayyamma ai yaron ya balaga bai san abin da ake kiran kwabawa ba a kwabe shi ayi wani sabubuwa a gaya me abin da ya kamata shi yasa ga muka samu irin abubuwan nan to kowa na gani kaman duniyar da muka shigo yanzu nan kowa na da ra'ayin shi yanda ya ga mun dama bai so ya bin na gaba kuma aka ce bin na gaba bin Allah to yanzu nan mun samu matsala ne na wayar da kai kwarai dan dole mu matasa mu tashi mu koma yanda iyayen mu suke ta yin zamantakewa na da so that mu wayar da kanmu cewa abubuwan da muke kar mu dauka doka a hannunmu dan kowa na gani kamar in ka duba confidence na iman da muke kallo yanzu nan ya nuna mana cewa akwai abubuwan da ya saba da yawa da muke kalla fina-finai kuma muna so mu duba shi mu yi exhibition nashi practical sai gan kuma abin ya bambanta da yanda muke aladun mu yanda muke zama nan to yanzu nan ka duba kaman shi wancan wanda ya je samu limami ya dambara mai wuka akwai abin da addini ya ce in ka samu wani da matanka abin da shi ya ce kenan tunda limamin bai rai in ka samu wani da matanka akwai shedun da aka ce ka nema to ya nemi shedu bai nema ba amma ya dauka wannan zuciyin fushin nan sai aikata wani bala'i a kasa to kuma in doka bai yi abin da ya kamata ba sai ga abin ya ci gaba to in ka duba shekarun baya bai kai shekara uku ba a arewacin Najeriya mun fara samun irin matsalolin nan to ya kamata mu koma baya manyan mu traditional institution kenan su koma su duba abin nan da kyau da malaman mu kuma a wayar da matasa kai ko kafin ma yaro ya aure dole abin da ake kira orientation na zama da mata da miji a fara ba su ya kamata kaman course ake kira 3-month course
koyarwa ta kaman na ruwa ne
dole a koya musu yanda za su zama da juna a kuri yanda shi barista ta ce dole sai an fara zaman ta kewan hakurin da iyayen mu suke ta yi da dan kowa ya ce wai zai tsaya tsayin daka akan abubuwan da suka gani yake faruwa ko abin da suke gani a takarda sai ga an samu matsalar nan. Shi yasa abin da muka fara gani a arewa ba mu ganin ta, amma yanzu na ya zo ma a cikin gida, har ma limaman ma abin ya fara samu su. Tun daga yi nan wani bai iya duba ya ce zai dauko shi duba, to malam makarantar mamajiyar da ake yi da sai gan ana wayar da kai cewa ga shedu ga abubuwan da aka yi, ba ma yara ma ba abin nan, ba zaman makarantar mamajiyar ake ba. Duniya ya sa mutane kwaɗayin duniya, kowa na an zari ya samu abin duniya. Abin da ya kamata mu yi mu gama duniya lafiya ba ma yin ta kuma. Shi yasa ga muka samu kanmu matsalan nan. Shi yasa dole malamai, iyaye da sarakuna su koma drawing board, su nuna ma mutane yanda ya kamata su yi zamantakewa. Batun aure ne kafin yarinya tana gama tana samun miji. Waye mijin nan? A duba background nashi. A ba su watanni wani ya samu abu da yake da counselor ya fara guiding nasu yanda za su yi zamantakewa. Addinin mu ya yarda cewa kai aure hudu, in baka da karfi ka dawo uku, in baka da karfi ma biyu, in ma baka da karfi ma kai auren ma. Addini ta yarda wannan.
Bari mu je wurin barista. To barista, yawanci ana samun kamar yadda shi Yesu ya fara shimfiɗa cewa hukuntawa, idan ba a hukunta wannan ana samun matsaloli. To amma a ɗaya gefen kuma za ka ga lauyoyi masu kare haƙƙin dan adam, yanzu misali mun ji raɗe-raɗin wai ba tabbas ita wannan wadda ake zargin ta kashe kishe ta, ta samu ƙwararrun lauyoyi waɗanda aka ce sun yi tsayin daka sai sun fidda ita daga wannan haɗari da ta da aka same ta, ana zargi tana da hannu a ciki. Me zaki ce game da irin wannan abubuwa, tunda musamman ma ku lauyoyi kuna da hannu a cikin irin wannan abubuwa?
To da farko ya kamata mu gane cewa akwai wani abun da ake kira a doka cewa presumption of innocence. Ana zargin mutum ba wai an tabbatar ba, dole sai an je kotu a kawo shedu su tabbatar. To shedu za a kawo shedu kowa ya faɗi me ya faru, ya aka yi har police suka je ga bincike, me da me suka gani. Kaga kaman ana ta yadawa cewa sun ga jini a jikin bango, an ga shedan inda aka kona ita kishiyan. To kaga irin abubuwan nan duk za a dau hoton su, in an kai ga kotu za a kakkawo su. A'a, an saba girki a wurin da itace ko wani abu, wurin daman yana nan ne tsaf-tsaf. Kaga irin abubuwan nan za su tada mu duk mai tunani, zai sa mishi tunani. A'a, ba saba girki a wurin ba, wurin daman ba wai baki bane, amma kawai sai kaga an kona abu, ka san duk yanda aka kona jikin mutum da kwai raguwan alama cewa lallalalle bil adama ne aka na kasa a wurin. To jini kuma jini yana nan na bil adama daban, na dabba daban. Middin aka mamɓaro wannan na jikin banko za a kai ga su ɗan lab, duk za a duba a gane a'a na bil adama ne. Kuma kaga takardun asibiti za su yi aiki, ita daman o positive ne ko o negative, irin abubuwan nan mai genotype ɗinta duk dai za a kai ga bincike akan haka.
Wato tabin kwakwalwa za a duba.
Yawwa, amma abubuwan matsalan shine yana ɗan lokaci. Yau a je a ce wai prosecutor baya nan, gobe a ce shedan da za a kawo ya samu uzuri. Ka gane irin abubuwan nan su suke bata lokacin wannan irin abun da ya kamata a yi shi da gaggawa. A kan kundin shari'a akwai maganar da ake yi cewa justice delay is justice denied, cewa in ba yi hukunci da wuri ba, kamar dai hukuncin ba a yi shi ba. Yanzu ita wannan kishiyan da aka nakasa ta, ka auno ya zuciyar iyayenta ƴan uwanta yake, baki kirin yake, sun ga bakin ciki. Wannan abun ko makiyinka aka ce ya same shi, dole ka ji wani iri. Mutum ne dai da rai, bare ga a ce ƴa ko mata ko kanwa, ƴar uwa, makwabta ma, akwai wanda sun kulla soyayya ba dan komai ba saboda Allah. Yanzu aka ce an kone ta, ka gani matsala ne. Ita ma wacce ake zarginta ba wai akan ita kadai nake yi ba, wasu za a zarge su da yin laifi. Daga baya in an zo an gama bincike sai a ga cewa a'a ba ma su bane suka aikata wannan abu, a zai a kame wani daban shi ya aikata laifin. Kaga su yi shekara uku, biyar, wasu takwas, wasu goma a gidan yari. Ai yanzu wannan rayuwar ta lalace gaba daya, ba a yi musu adalci ba. Kuma a ƙasar mu ba abin da ake cewa restitution. Kamar ƙasar waje, in an kame ka an rufe ka da wani ana zargin ka da wani laifi aka zo aka gane ba kai bane akwai wasu ƴan kuɗi da za a baka ya dan ce miki rayuwanka za kiyasta ya kai ga inda kana nan kana aiki kana kwadar gonka za a ce irin ka dan samu ko dan gida haka ko wani sana'a dai ya bunƙasa za a dan kiyasta a baka kuɗin nan sai ka je ka yi sana'a ko wani abun da dai zai amfani rayuwanka amma anan babu shi asaran dai taka ce shi yasa zaka ga wasu sun fito gidan yaron ma ba maganar ja da baya zuciyar ta yi tauri sai
cigaba
da aiki kawai kaga ai da kwai matsala
to Allah ba da ikon shawo kan wannan matsala barista Hadiza yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka zamu ji sa'aya anan idan Allah ya nuna mana mako na gaba zamu nazarci abin da ya faru a gidan magidancin da ya kashe matarsa kafin nan a madadin bakin namu Alhaji Bello Sharif da Muhammad Saidu Etu da kuma barista Hadiza Nura Alfa da wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune tarakan duniya
to madalla a gaida alheri Grace Abdu kafin mu je ga shirinmu na karshe ka karatun alqur'ani mai girma daga bakin yara manyan gobe
sunana Antar Muhammad daga madrasatu Dal Hadith al-Islamiyya Dakman Accra a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأحدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين سود وما نكموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير
ماذا الله؟ yanzu kuma sai labarai a takaice
to Hafiz wani babban jami'i mai ba gwamnatin kasar India shawarwari kan ayyukan kimiyya yayi gargadi jiya Laraba cewa kasar za ta fuskanci wata sabuwar guguwar yaduwar annobar corona karo na uku yayin da kasar ke fama da cutar da jami'ai suka ce ta laƙume rayukan kusan mutane 4000 a wunin manyan kasashe masu karfin masana'antu sun bayyana goyen bayan Taiwan a matsayin mai sa ido a zauren hukumar lafiya ta duniya WHO ƴan gwagwarmaya da mazauna babban birnin Sudan ta kudu suna zargin jami'an gwamnati da sace abincin da shugaban kasa Salva Kiir ya bada gudunmuwa domin tallafawa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa Amurka ta cika alƙawalinta na taimakawa da karun kasar Afghanistan yayin da Amurkan ke ci gaba da janye dakarunta daga kasar Wani jami'in Amurka ya tabbatar wa muryar Amurka jiya Laraba cewa dakarun Amurka suna kaiwa mayakan Taliban hare-hare ta sama a lardin Helmand da ke kudancin kasar. Daga ƙarshe majalisar dokokin jihar South Carolina ta kada kuri'ar sa hanyar bindigewa a jerin hanyoyin aiwatar da hukumcin kisa yayin da ake fuskantar ƙarancin allurar da ake amfani da ita wajen ɗauki ran waɗanda ake yanke hukuncin kisa.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi ta misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin alheri Grace Abdul da ta yi na gabatarwa sai kuma ci Bahira Jude ne da ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.